Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da hantsar rana Alhamis 14 ga watan Nuwamban 2019 Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin sake jan ragamar shirin bayan labaran duniya za a ji cewa sakamakon rufe iyakoki da Najeriya ta yi jamhuriyar Niger ta rasa dubban miliyoyin saifa sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulmumun Barma har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridan Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
to jama'a barkamu da wannan hantsi kuma ga labaran Masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da yawan su dalibai ne sun killace kansu a jami'o'i a Hong Kong a daidai lokacin da makarantun suka kasance wurare na baya-bayan nan da masu zanga-zangar ke bukatar yancin cin gashin kai daga China. An ci gaba da samun arangama mai muni tsakanin hukumomi da masu zanga-zangar a wani yunkurin dakile zanga-zanga a tituna a wannan makon. Yan sanda sun shiga jami'ar kasar China da ke Hong Kong da jami'ar fasaha da kere-kere da kuma jami'ar jihar Hong Kong suna harba barkonun tsohuwa a cikin makarantun biyu na farko. Lamarin ya haifar da arangama a makarantu da dama. Babbar arangamar ta tashi ne a jami'ar kasa da kasa ta Hong Kong, a jami'ar kasa ta Hong Kong. Bayan yan sanda sun shiga ginin jami'ar suka kama dalibai da dama waɗanda daga bisani suka caje su da laifin tada tarzoma. Ginin makarantar ya koma wani shingen sansani. Dalibai da tsofaffin dalibai da ma wasu dalibai daga wasu makarantun sun mamaye gadar makarantar inda suka kukkunna wuta tare kuma da jefa bama-baman kwalba domin kange yan sanda daga shiga ginin. Yan sandan kwantar da tarzoma sun janye a daren ranar Talata ya zuwa yammacin Laraba. Yan sanda sun ce masu zanga-zangar suna ci gaba da mamaye ginin jami'ar. Shaidu biyu na farko da suka bayyana a zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jawabansu na budewa kowanne ya yi bayanin tsare-tsaren gwamnatin Trump masu daure kai akan kasar Ukraine da kuma rike tallafin da za a bawa kasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece-kuce. Ba da shaidar a bayyane ya biyo bayan sauraron bahasin da aka kwashe tsawon makonni ana yi a asirce. Manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyu William Taylor wanda yanzu haka shine babban jami'in ofishin jakadancin Amurka a kasar Ukraine da kuma George Kent mai kula da lamurran da suka shafi kasar ta Ukraine sun bayyana a gaban kwamitin a Capitol Hill a wani zama da aka nuna a dukkan gidajen talabijin na kasar a jiya Laraba. A jawabinsa na bude zaman shugaban kwamitin Democrat Adam Schiff wanda ke jagorantar binciken a majalisar wakilai ya yi bayani a takaice dangane da irin shaidun da kuma da kwamitin da kuma Amurkawa za su ji. To sai dai wani babban jigon jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin dan majalisar wakilai Devin Nunes ya yi Allah wadda ya da yunkurin na tsige shugaban kasa wanda ya ce bita da kulli ne kawai da 'yan Democrat suka shirya don samun shugaban. To ana ci gaba da sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babu alamun samun wani ci gaba biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiya da kuma Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakaninsu. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a matsayin mai amfani da kuma fadawa juna gaskiya. Jami'an kasashen biyu sun ce ana tsara wasu zaman tattaunawa da manyan jami'ai a kokarin sasanta lamarin mai matukar muhimmanci. A farkon makon nan, wani rukuni ɗan majalisa daga jam'iyyu biyu sun aikewa Trump wasiƙar neman ya soke taron tattaunawa da shugaban na Turkiya saboda ayyukansa masu hatsarin gaske a Siriya da kuma sayan na'uran kare harin makami mai linzami samfurin S-400. A ƙarshe kuma, ƙasar Koriya ta Arewa a jiya Laraba ta jaddada buƙatar Amurka ta ɗauki matakan daidaita dangantaka ya zuwa ƙarshen wannan shekara, inda take cewa ta soma gajen haƙuri da Washington. Ƙoƙarin da aka yi na ruwan sanyi don ganin ƙasar ta Koriya ta Arewa ta warware shirinta na nukiliya ya tsaya tun a taro na biyu da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Fabrairu, wanda aka takaita shi ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Pyongyang tana nuna bacin rai musamman akan wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen Amurka da Koriya ta Kudu za su gudanar a watan gobe. Hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce za a ci gaba da atisayen na yau da kullum, wanda ya haɗa da jiragen sama da kuma jiragen yaƙi, to amma an takaita na wannan shekara. Koriya ta Arewa ta yi gargaɗin cewa wannan halin ya saka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu akan turbar taɓarɓarewa.
A gaida Murtala Faruku sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da kasashen Nijar da Benin da kuma Najeriya ke shirin tattauna hanyoyin sake bude iyakokin Najeriya, a yau 14 ga watan Nuwamba a Abuja, babban birnin tarayyar kasar, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar cewa matakin na hukumomin Najeriya ya haddasa gibin dubban miliyoyin saifa a susunta sakamakon tsayar da al'amura akan iyakokin kasashen biyu. Daga mai ga rahoton da Sulaimun Barma ya aiko mana.
Da yake ganawa da wata tawagar jami'an asusun bada lamani na FME ko IMF a ranar Talatar da ta gabata, ministan kudaden kasar Nijar Mamadou Diop ya sanar cewa matakin rufe iyakokin Najeriya ya haifar da gibi a aljihun gwamnati.
On estime une quarantaine de milliards la baisse des recettes due à la fermeture des frontières. Nous en avons discuté avec la mission du fonds.
Yana mai cewa asarar miliyar ko biliyan 40 na sefa ne wannan mataki ya janyo wa kasar Nijar, saboda rashin samun kudaden da aka yi hasashen za su shiga aljihun gwamnati ta hanyar awon kaya da biyan wasu diyoyin kan iyakar kasar da Najeriya. To koya masana ke kallon wannan al'amari? Dr. Soli Abdullahi, masanin tattalin arziki ne a nan Nijar.
Saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nijeriya, masu kuɗin mu suka ɗebo kaya, za su zawa bakin iyaka su zo wurin kwastam ya ɗauki haraji bisa su, sannan gwamnati samu kuɗin shigowa. Kenan tun da wannan shigowar kaya nan Nijeriya babu ita, tilas za a samu wannan gibi na kuɗi wanda ba za su shigowa ba cikin aljihun gwamnati. Haka kuma abin da gwamnatin Nijar za samu ta 'yan kasuwar da suke ɗauka kaya a ɗauki hatsi, a ɗauki dawa, a ɗauki wake, a kai busashe Nigeria, ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi. To shi ma kanshi tunda an tsaida, kenan wannan ma ana samun gibi, kenan tilas za a samu babban gibi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Nijar ya bada.
Ministan kuɗin ƙasar ta Nijar ya ƙara da cewa tuni ma'aikatan harkokin kuɗaɗe suka bullo da wasu sabbin matakai don cike wannan gibi daga nan kafin ƙarshen shekara, yayin da a ɗaya gefe wasu abokan hulɗa suka amince su tallafa da gudunmuwar warware wannan matsala, in ji shi.
La réponse du gouvernement c'est d'abord la mobilisation des régies financières pour que elle propose des mesures.
A ra'ayin Soli Abdullahi, faruwar wannan al'amari wani abu ne da ya kamata ya zama yau gwamnatocin Afirka irin su Nijar da Rasi.
Ya kamata mu yi taka tsantsan mu ma kanmu kiyamul laili. Gwamnatocinmu su ɗauki matakai na cewa sun ƙirƙiro kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki. Babu mamaki yadda kaga Nijeriya nan tarihi bodata. Haka za a tashi wata rana ba a hwata ya zamanto Nijeriya ta hana Nijar wuta ta lantarki.
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kallahan Kurau a ƙarshen taron kungiyar sai da yawo da aka gudanar a makon jiya a nan Yamai ya bayyana cewa ƙasashen Nijar da Najeriya da Benin za su gudanar da taro a yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba a Abuja domin duba hanyoyin sassauta wannan mataki da ya jefa miliyoyin talakawa cikin halin kuncin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
waye ne ka zama kun ko zaman tawaye wada dushike kwami
madalla gaida silamu mun bar mada wannan rahoton to kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar Madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulemu Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na yau ya sabka a birnin da magaranmu na Jamhuriyar Nijar inda Tamar Abari ta tantauna da wani bawan Allah mai bukata ta musamman babaye gurugu dake fama da larurar shanyewar kafafuwa amma kuma hakan bai sanya masa mutuwar zuciya ba domin ya rungumi kasuwanci tun yana sayar da kayan danye irin su rogo dankali maga da makamantansu har ya kai matsayin cikakken dan business inda yake sayan kayan kawo ta dakuna da kayan ado na mata irin su zinare da dai sauransu domin ya sayar ya samu riba ba idan rashin kafakuwa ba kwan shirin na yau mutun ne da Allah ya jarabce shi da rashin idanu amma kuma ya dage da neman na kansa da nufin hucewa kai takeici har ma ya taimakawa ƴan uwansa ya fara da yiwa wannan shiri bayanin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin na kasa
lokacin da ta samu lokacin ina lokal jungunaji ina lokal jungun lokacin nan sai aka mai don share zauna muna share da na kwan lokacin nan sai ciwon lokacin ina jin kadan kadan bai da sai aka yi ta kwaliya ta jikin makwanci sai aka mai don muna sai muka koma can to ina can muna seven day sai ciwon ya karhi na hana
tamam daga masassara ne fara ko
ba to na yi masassara ma bani maganin masassara to ciwon kuma sai koma ba na masassara wani ba a wannan muna zuwa lokacin muna zuwa lokaci yan kalas din suka dinga goyo ni suna kan sai wani ara ce ma ni kan kan ba shi ya raba ni da ya zo ga ma da tun da habbe da wata da ina kai lisha ban duba zo gida ba an tashi to mu har da aka ce to a bar lokacin na zauna an na kwanta tahiya sai ta gagara to wannan dai yana tahiya da kafafuwa da sanda ya gagara sai na dinga fura irin na kwado kuma daga wannan sai ta gagara na hau ruluma ko ina ruluma ko katsawan da sai suka kai likita suka ba allura 34 to shi yasa ba kafafun suka murki suka kiya allura 34 aka ba likita daga ganin da aka sako ni kuma kwanci a ƙasai gagara in zan kwanta sai an dai mai kafafun da hannu ka hadde wani lokaci na hau kujera kuma na wani barci ya yi 10 ta yi na rana ban tashi ba kin ji ma na hau kujera ta.
To koya aka yi ka fara wannan ka fara sana'a?
To sana'a can da farko ma na taba yi dama can da farko ma kai an mun zo daga lokaci mun shiga sare zana da kaya dai ka iri iri dai na haka kamar abin da shigo na zamani su rogo mu dafa masara tuba nan tukwai ma an dafa shi muna saida sai ta aya dora mu shiga share tukuri ji ma sun zo muna yi muna saida guri sai mun sauko mun je mun damu dole mu tela kwalin madaji.
To da wannan na kasa ta same ka ya akai ka fara sana'ar?
To lokacin da na fara sana'a wani lokaci dai ina da ɗan canji na nan ce to wani direba gidan ya kawo mini maga sai ta aya a can garin da yake zuwa akwai maga ɗan ba shi jika daidai so ta bahu a jika 150 ya mai 50 to daga nan shi ke nan sana'a sai ta yi ƙarfi ina kama ka ina kama ka kuma ina sai da ka ina kama ka ina sai da kibi shi ne zinariya tafi wani duk haka ana kama yana sara da kudin da ya dama kan Nijar ji to da muka sa muka yi zariya nake sana'a ta mata sidi shirkado matala zina ni dai kawai ciniki na ban sai da kare ba da kamar takalmi haka na sha san takalmi da ne buhu guda ban taɓa sai da kodai ba
sai dai wannan kayan na mata su
wannan su ne dai muke sai da na an ban sai da na mahin ka gidan jagwal akwai uwa na can sajiya a mu su majalama jagwal majalama kwantara su nake ba sa'an sai da mu don huwa da ranta da kanwata ko mu muke kasa nan da ni da ita an abu dai in ga agawa ne sai mu ba da sun je sun saido dillalle ko hem hudas
an ka ba dillalle suka saido maka
sai hudas ba ha ba salada ko su ma ba su komai ba su dai wata sabga ba suna dauka kan su in dai abin kamar da kina ke so kin ci a wannan sai dai abin kan kanuwa na kan su an haye gidan ma in na samu kamar da samu sai na ba su ko biyar su ma sai da samu na doji ko ba su bibi haka nan ko duka na sai da kana sai ba su jika jika kuma ce su masu ɗau tukwane akwai an haya wanda muke tare da su akwai su kano na ba.
A haka dai ka fara kasuwa?
A haka dai kasuwa ta yi ƙarfi. Kasuwa ta yi ƙarfi mun baro can yaya na komo nan har ka haya wanda ya gadi da ta zo mu da muka zo nan akwai kura da wasu laraba suka ba tsohuwa ta ruwa ce to mai kura sai kashe fitan nan. Na zo nan na shiga haya da ita ina yi da yau da gobe har na sai kuraye kuma.
To kurayen masu ga ruwa masu ruwa masu sai da ruwa kake ba kurayen naka suna sai?
Su wace ba su muke ba to su wanda suka kashe bidanan da kurayen na kasa na yi mai so zuba ruwa an ba baka dauka 20 ne kai ka cika da ruwa ka kai gida an karama ce ya lugo mu su ne maka ba.
Irin wannan taimako da ake ba na kasassu kamar ka taba samun wani taimako daga wata kungiya haka ko kuma daga ko wasu hukumomi?
A ban taba samu ba ni dai durbo na da taimako tun da sai ni kunci amma wani lokaci suka sa ni na hoto aka yi wanda aka tara guragu mai di komentarwa da lokacin na alizazu ne dan jira alhaji sado tare maka girma wuri ɗaya da shi kuma shi dai ya yi ni kwanuka manta na kibi to sai suka ce ai ba sai na zo ba ina nan ma ina gida ma da sai zai ta zo ta wannan duka sa na yi hoto na kanta ta guragu ban taba samu ba ina gadi ana raba suna huce ba ta bani to sai akwai makaho nan mai famfo mana hagu shi ya ta in kanta ta makahi don da shi ne mataimakin sarkin makahi na kaso guda na zango na amu kaya wani abu kuma sai ce in ka kanta sai a banta wannan su ana musu wa na laraba tiya biyu tiya uku kuma lai ta zo suna bani nama haka da na sallah wanda aka yanka.
Malam Babaye wannan sana'a da kake yi kamar wani irin amfaninta ka samu?
Don ni dai amfani da kani da Allah ni dai ban yi gida ba na zauna dai saboda Allah ni dai a jiran ba yi a gida mun da kannuwa na da ni abinci kowane ko na sallah ne ni ina wannan a jira ba ko duk abin da ya sa kai har makwata ba duk wanda Allah ce da ni ina da ina taimaka mishi da wani na suka da su.
To kamar yanzu a haka da kake bisa wannan kujera kana buƙatar kamar taimako akwai cikin ƴan uwa naku wanda yake kula da kai yana gyaggyara ka da sauransu?
To akwai yara kankana akwai yara wanda zai cike kai ni makewa akwai wani makwata kuma akwai namu akwai wanda mace ka dan na bukace shi gaban daki don shiga na bukace wanka kuma rashi da su ne muke nan a bisa kan titi ba
ka ce akwai larura ɗaya da ta same ka yanzu kamar ta ido ko
na jima da bona da ido na da rihe ina da sati guda babu yake kama magani to na sa maganin bai ba kuma ran da baban ya koma da dare ya musu wani kala ya muka shiga gida cikin dare na ka ji shi yana da hawa ya rasu to ni kuma daga ran nan ni dai na ga lokacin da aka shi hoda gawa a wuri na kuma daga shi ne ido ba shi
baban naka
yau shekara 15 kenan daga nan ido ya koma
baka je ba asibiti
na ji har kishi bai ma
ka je asibiti
ta su kai bai da komai idan lahish lo
amma baka gani da shi
ban na gani ba
amma haka nan kake gudanar da sana'a ka tare da taimakon
yan uwanka haka ne muke sana'a da hasala ka ba muke sai da ruwan
yanzu da yan uwan naka sune suke tallafa maka kuna sana'a ku
eh muna sai mun samu kuma suna kutar ko yana wurin nan da hasala ta dace a yi ne kuma suna nan rashin Allah
to kamar babai kamar mutane yawanci wanda Allah ya dora ma na kasa irin wannan suna kamar mutuwar zuciya zaka ga suna bara da sauransu kamar kai yaya kake ganin bara
eh to bara ni ban taba duwa bara ba ina sana'ata bana bara ba to shi yasa ai ni da nake sana'a kaya gare ni sai amma budurwa almiya gabana kin ga bana shiga gari bara ba ni ina sana'a ni bana bara a kasashen da aka ci gaba da ayan hana kai an kuma ya taimaka aka ce da ya taimako da yana ta ai daidai ne kenan gaskanci ne wani ya ba ko ne na so zai baka wani ko ya baka an kai ka cika da za wani toki dai ko ne sai sana'a ni yanzu a da haka da nake tare da wani in ce sha wani ubangiji kuma Allah ba ya hana ni wannan rasa abuwa ni ku ni da kan gurgunci na ba mutum duka yake a mace ni ba sai dai ko ba wanda bai san da ni ba dole yake da dama kama gurgun ne makahon ne mutum jiya da za a yi neman sana'a ta yi musu wani yawon da ya yi wani kanci har sai an bar gari a yi bulaguro a kan bara ya tawa gwamnati ta taimaka.
To masu sauraro nan za mu rufe shirin a yau. Sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin Babaye Gurgu dan business na Damagaram da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu wani lafiya.
Madalla a gaida Sulaimu Muni Barma da shirin na kasa yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Guide da muso mu sharhin jaridin na yau kuma babban kanan ta shine shekarar 2020 shekara ce ta hanyoyi gwamnati ce ta faɗi haka a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2020 jaridar ta ce gwamnati ta bayar da sanarwar niyyarta na kama ayyukan gine-ginen hanyoyin mota gadan-gadan a shekara ta 2020 tana mai sifata shekarar da shekarar hanyoyi. Ministar kuɗi Ken Ofori-Atta ne ya bayar da sanarwar haka a majalisar dokoki ranar Laraba 13 ga watan Nuwamban shekara ta 2019 lokacin da yake gabatar da estimatin kasafin kuɗin shekara ta 2020 na gwamnatin Akufo-Addo. Ita kuma jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana wanda labarin ta rubutu akan kasafin kuɗin shekarar shirye-shiryen gwamnati ta zuba kuɗi sidi biliyan 12.2 cikin aljihun 'yan Ghana. Ministar kuɗi Ken Ofori-Atta ya faɗa cewar shirye-shiryen gwamnati da tsarurruka da ta gabatar domin kawo sauƙin rayuwa a kaikaici tun zuba kuɗi cikin aljihun 'yan Ghana. Sa'annan ta ƙara da cewa gwamnatin Akufo-Addo kusan ta cika duk alkalwura da ta yi wa 'yan Ghana kamar yadda ministan ya ci gaba da faɗi. Duk jaridun ƙasar sun yi sharhi a kan estimatin kasafin kuɗin shekarar na 2020. Ita ma jaridar Ghanaian Times ba a batta a baya ba ko da yake ta kuma ruwaito wannan labarin. An samu tashin jijiyoyin wuya yayin da Isra'ila ta kashe wani babban sojan Palestine. Jaridar ta ce wani hari daga kasar Isra'ila ya yi sanadin mutuwan wani babban kwamandan sojan wato jihadin Islamiyya na Palestine a zirin Gaza. Baha Abu Asa ya mutu tare da matarsa yayin da wani makami mai lizami ya fada gidansu, inji kungiyar. Ya'ensa guda hudu da makauta an ruwaito cewar sun samu raunuka. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Sunana Hassan Yahaya, wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta, a Yanguru, jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayina a kan wannan hukuncin kisa da ake so a aiwatar na game da faci-facin suna da ake yi mutane a kan network. Wannan abin a yi bincike da kyau, a tsaya a yi nazari. Ba hukuncin kisa ya kamata a yi wa mutumin da yake haka ba. In an sanya shi, ya za a yi a san bayani wa ya sa shi ya yi wannan batanci, me ya yi dalilin da ya sa ya yi. A bincike sosai, sannan a masa hukunci daidai da abin da ya yi. Amma ba kisa ba.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana magaji suka ba zai da garki local game jihasta. Da Allah ku isa mun da sakona zuwa ga shugaban yan sanda na Najeriya, Muhammad Abubakar Adamu. Waɗannan yan sanda da aka tura jihar Bayelsa local game 8, an tura musu yan sanda 30,000 su je su tsare akwatin zabe. To ina ba yawara wannan yan sanda sun dawo daga wannan zabe da za a yi a jihar Bayelsa da Kogi. Ya kamata a tura su birnin Gwale, a tura su Zamfara, a tura su jihar Katsina, a tura wa ansu jihar Neja. Ba wai local government guda 8 ba, kawai a tura yan sanda 30,000 akwatin zabe kenan ya fi ran dan adam. Ya kamata in suka dawo wannan yan sanda, ya kamata a tura su je su ba da tsaro wannan talakawa da suke wannan gefe. Allah ba mu lafiya da zama lafiya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na gidan Radio Amurka. Sunana Abdulshid Jula Musa Gurbawa, daga jihar Sokoto na Najeriya. Da Allah gidan Radio Amurka, ana so ku isa mana sako a kan ina da magana gurbawa baki daya ga hukumar NEPA ta ƙasa da shin jihar Sokoto. Sai da Allah ya yi al'umma gurbawa suka musu ne. Yau magana nake muna da sama da wata 6 ba wata NEPA a gurbawa, kuma duk da cewa ana sa wuta a wasu ƙananan hukumomi da kusa da tsohon gwamnatin gurbawa. Muna kira hukumar NEPA don Allah ta tattauna da wa al'umma garin Garba bayanin gaskiya ne da ne rashin ba mu kudin NEPA.
To kafin mu sallama ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Ba balle masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da yawan su ɗalibai ne sun killace kansu a jami'o'i a Hong Kong a daidai sa'ar da makarantun suka kasance wurare na baya-bayan nan da masu zanga-zangar ke buƙatar 'yancin cin gashin kai daga China. Shaidu biyu na farko da suka bayyana zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jawabinsa na budewa, kowanne ya yi bayanin wato tsare-tsaren gwamnatin Trump masu ɗaure kai a kan ƙasar Ukraine da kuma riƙe tallafin da za a ba ƙasar na tsawon lokaci da ke tattare da cece-kuce. Babu alamun samun wani ci gaba biyu bayan tattaunawa tsakanin shugabannin Turkiyya da Amurka a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakaninsu. Shugabannin biyu Donald Trump da Recep Tayyip Erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar White House a matsayin mai amfani da fadawa juna gaskiya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da maimaitin shirin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyarmu ta wannan lokaci Zainab Abdulrahman, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa ku ne lafiya.